إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na Masjidut Tauhid dake unguwar GRA a garin Azarai a jihar Bauchi a wannan yammaci na Alhamis 4 ga watan Jumadal Ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda yake daidai da 9 ga watan 12 shekara ta 2021 dan ci gaba da karatu cikin littafin Abwa'un ala jihadi Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu wannan ita ce halka ta 41 na karatu da muke a tarihin khalifa na biyu Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an a darasin da ya gabata in ba a mance ba muna misali na uku cikin misalai da suke fito da yadda sayyidina Umar ke lazumtan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan misali na uku nassi da mawallafin ya kawo mun kammala bayani kansa abu na ƙarshe shine ta'aliqin da mawallafin yayi bayan ya kawo wannan nassi da ke nuna lazumtar sayyidina Umar ga annabi kamar yadda bayani ya gabata a kansa sayyidina Umar lokacin da labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewar ga irin maganar da shugaban munafukai yayi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul cewa in an koma garin Madina sai madaukaki ya fitar da makaskanci yana nufin madaukaki shi makaskanci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan magana ta sa tayi muni shine sayyidina Umar ya nemi izini daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bashi dama ya daki wuyarsa ma'ana ya kashe shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi saboda hikima dake kunshe da rashin kashe shi din kamar yadda muka yi bayani annabi yana ga idan ya kashe shi maƙiya musulunci za su samu dama wacce za su soki da'awar annabi su soki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewar ai ma gashi yana kashe sahabbansa wannan yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana sayyidina Umar ya kashe wannan mutumi munafiki Abdullahi ibn Ubay ibn Salul to bayan mawallafin wannan littafi ya kawo mana wannan nassi sai biyo baya da ta'aliki yace innal muhafazata tammata ala sum'ati siyasiyati wa wahdati as-saff ad-dakhiliyya wal farqu kabirun jiddan bayna an yatahaddatha an-nasu an hubbi ashabi muhammadin muhammada wa yu'akkiduna ala dhalika bi lisani qa'idihim al-akbar abu sufyan ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahada كحب اصحاب محمد محمدا انن تعليقن دا مولفين يكي ينا بينا daga cikin hikimomi da suka hana ko suka sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi sayyidina Umar kashe wannan munafiki da yayi wannan mummunar magana magana mai girma shine dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare siyasarsa ta cikin gida dan ya kare siyasarsa ta cikin gida wato cikin garin Madina saboda kar makiya su samu dama wajen sukan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi bayani da kuma bata jagorancin annabi da wannan dama din sannan kuma har ila yau kar hakan ya kawo rarrabuwan kai yace lallai ko shakka babu akwai bambanci wanda yake mai girma dangane da yanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke mu'amalantarsa ko shakka babu da annabi yana musguna musu yana muzanta musu ba yadda za a yi su so shi saboda ai daga cikin sabubba da suke jawo soyayya akwai kyautatawa idan kana kyautatawa mutum to wannan yakan sa mutum ya zamanto yana son ka to annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kyawawan ɗabi'unsa da kyawawan halayyarsa yana kyautatawa sahabbansa wannan yasa suke son sa to kaga duk wata dama ko wani gidi da zai nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam baya kyautatawa sahabbansa ko yana munana musu ko yana muzanta musu annabi yana kokarin toshe wannan gidi duk wata kafa da za ta fito da cewa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuntata sahabbansa a idan abokan gaba annabi yana kai kawo wajen toshe wannan kafa din to shi yasa bai bada dama wa sayyidina Umar ya kashe wannan munafiki ba to shine malamin yake bayyana cewar ko shakka babu in an yi dube zuwa ga yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke son annabi zai bayyana maka cewa ko kadan babu wani kuntatawa da sahabban suke samu daga gurin annabi ballantana har ya kai ga kisa to in ko da an yi wannan kisan an bari an kashe wannan mutumi wannan sheda da annabi ya samu na kyautatawa sahabbansa da kuma irin soyayya da suke masa za a yi kokarin dishashe ta za a yi kokarin dishashe wannan sheda da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu da shi da sahabbansa hatta su kansu mushrikai din sun shaida cewar annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbansa suna tsantsan son sa suna masa soyayya soyayya wacce take ta karshe soyayya wacce take wacce ta kai makwara Abu Sufyan kusan a wancan lokaci kafin ya musulunta shine shugaban mushrikai na garin Makka ko kuma yana cikin shugabannin mushrikai to shi da kansa ya bayyana cewar shi tunda yake a duniya bai taba ganin soyayyar da wani ke yi ma wani ba kamar yadda sahabban annabi suke son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kissar tana nan a cikin littattafan sira da kuma littattafan tarihi lokacin da mushrikai suka kamo ɗaya daga cikin sahabban annabi wanda ake kiransa Zaid ibn Dafinna da suka zo da shi cikin garin Makka sai Safwan ibn Umayya ya ɗauke shi saboda shi Safwan yana jin zafin an kashe mahaifinsa a yakin Badar duk wata dama da zai samu na ɗaukan fansa musamman daga sahabban annabi baya wasa da ita shi yasa da aka zo da wannan sahabi na annabi an kamo shi Zaid ibn Dafinna sai Safwan ibn Umayya ya karbe shi sai ba da shi ga maulansa ana ce masa Nisfasu maulansa ana kiransa Nisfasu wato bawansa da ya yanta shi sunansa Nisfasu sai ya bada Zaid ibn Dafinna ga Nisfasu akan ya fita da shi wajen Makka ya je ya kashe shi shine Zaid shi wannan Nisfas maulana Safwan ibn Umayya ya kama Zaid ya fita da shi wajen Makka ya je ya daure shi kafin ya kashe shi sai Abu Sufyan ya zo da ya zo sai ya ce tsaya kafin ka kashe shi zan masa wata tambaya zai mawa tambaya zai wa Zaid ibn Dafinna sahabin annabi da aka kamo wanda Safwan ibn Umayya ya bayar da shi aje aka kashe shi tambayar da ya masa ita ce yanzu inda a ce gun da kaken nan wani guri yake guri ne da aka daure shi ana shirin kashe shi ko yace inda a ce gun da kaken nan a ce Muhammadu ne a wannan gurin maimakon kai kuma kana can cikin iyalanka kana hutawa ya kake ganin al'amarin shin zaka so a ce a yanzu yanayin nan da kake ciki a ce Muhammadu ne yake ciki kai kuma kana can cikin iyalanka sai kalli Abu Sufyan sai yace to ka gani ni a yanayin nan da nake ciki ba na fatan a ce Muhammadu yanzu yana can cikin iyalansa kaya ta soke shi ma'ana na fifita a kashe ni a wannan yanayi akan kaya ta soke shi kaga kaya dai kankanuwar abace wacce tasirin ta bashi da yawa to maimakon kaya ta soke annabi ya kwammace a kashe shi saboda me saboda irin soyayya da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Sufyan sai ya girgida kai sai ce ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahada ka hubbi ashabi muhammadin muhammada yace kai ni tunda nake a duniya ban taba ganin yanda wani yake son wani ba kamar yadda sahabban annabi suke son annabi sallallahu alaihi wasallam kaga Abu Sufyan dai lokacin da yayi wannan maganan ba musulmi bane mushriki ne amma yayi sheda wa sahabban annabi na soyayyar da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wani cikin mutanen Makka mushrikai shi ma gabanin ya musulunta Ibn Mas'ud al-Thaqafi lokacin da aka yi sulhul Hudaybiyya an tura shi ya je su kulla yarjejeniya tsakaninsa da annabi shi zai je a matsayin wakilin mutan Makka mushrikai a je a kulla yarjejeniya tsakaninsa da annabi kan ba su yadda annabi a shekarar nan ya shiga Makka ba shekara ta shida shekarar da annabi ya fita daga Madina zai je Makka ya je yayi umra su kuma suka ce ba su yadda ba saboda suna ga in annabi ya shiga kamar yanzu su sun kasa kenan tunda ba su iya sun hana shi ba kuma martabarsu za ta zube a idan sauran kabilun Larabawa to wannan yasa suka hana annabi sai aka kulla yarjejeniya to daga cikin waɗanda suka kulla yarjejeniyan ko wanda suka tura su je a kulla yarjejeniya tsakaninsu da annabi akwai shi wannan mutumi wanda daga baya Allah masa gamdakatar ya musulunta da yaje sai ya kura ido yana kallon sahabban annabi yana mamaki yanda ya ga suna mu'amalanta annabi to da ya koma gurin mutanansa mutan Makka Qurayshawa sai ce kai ya ku mutane na taho daga gurin mutanen da nayi mamakin yanda suke girmama shugabansu yace na zaga fada daban-daban naje fadan Kisra naje na Kaisar naje na Najashi kusan a wancan lokaci waɗannan sarakuna guda uku babu sarakunan da suka kai su girma da martaba da mulki da isa da iko da tinkahu to yace duka waɗannan fadan na waɗannan sarakuna duk ya zaga amma bai ga suna girmama sarakunan su kamar yadda ya ga sahabban annabi suna girmama annabi ba sallallahu alaihi wasallam yace abun ban mamaki idan yayi kaki sai suna rige-rige wajen taron kakin nasa nan da nan sai su mulka a fiskar su da fatar su idan yana magana sai kaga kamar ruwa ya cinye su sun yi tsam da ransu sun yi shiru suna sauraron sa ko motsi ba wanda zai ke tsuntsu zai iya sauka akan ɗaya daga cikin su ya tashi ya tafi ba tare da yayi motsi ba ai kaga tsuntsu ba ya sauka kan abu mai motsi in kaga tsuntsu ya sauka kan abu to wannan abun baya motsi saboda tsuntsu yana da tsoro tsoro ne da shi baya yadda ya sauka kan abu mai rai saboda karbe kar ya cutar da shi to sahabban annabi saboda nitsuwar su da rashin motsin su a gaban annabi a lokacin da yake magana ba wanda yake magana su shiru su tsam har tsuntsu zai sauka kan ɗaya daga cikin su yayi bukatar sa ya tashi ya tafi ma'ana ba tare da ya ji cewa wannan mutum bane har tsuntsu ba zai zo kusa da mutum ba saboda ya san zai iya kama shi in ya kama shi kuma wataƙil zai iya yanka shi to tunda tsuntsu ya san da wannan ba zai je kusa da mutum ba to amma zai iya sauka kansa habban annabi ya tashi ba tare da sun yi motsi ba matukar suna gaban annabi yana magana yace ba sa kafa idan su kan annabi ido da ido suna kallon sa yana kallon su saboda yanda suke ganin kwarjinin sa da haibar sa idan ya musu umurni da rawar jiki zaka ga sun aikata yace kai shi bai taba ganin wanda ke girmama na saman sa kamar yadda sahabban annabi suke girmama annabi ba yace idan yazo yana alola zaka ga kamar sashi zai kashe sashi wajen kowa sai ya samu rabon sa a ruwan alwalan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yanda suke girmama shi suke son sa suke kaunar sa to kaga wannan shi ma lokacin da ya bada wannan shedar bai musulunta ba mushrikai ne suke bada kyakkyawar sheda dangane da yanda sahabban annabi suke son annabi suke girmama shi suke nitsuwa a gaban sa a lokacin da yake magana da yayi umurni da rawar jiki za su aikata to kaga wannan shedar sahabban annabi sun samu daga mushrikai annabi shi ma samu daga mushrikai to yanzu in har ya bada dama aka kashe wannan munafiki za su juya wannan shedar tunda dama damar da suke nema kenan koda ku a haƙiƙa ne annabi ba wai ya kashe shi bane dan ya zalunce shi ya tantance a kashe shi ne to su ba za su ga wannan ba sai su juya al'amarin su ta bata annabi sallallahu alaihi wasallam to amma annabi sai zama duk wata kafa da za ta bada dama wa makiya su soke shi ko su bata shi sai annabi yana toshe ta to shi yasa babu wani abin da ke zuwa gare su na labarai dangane da annabi sai kyakkyawa ba wani abu da za su gani dangane da annabi wajen mu'amalantar sahabbansa sai kyakkyawa abin girmama abin jinjinawa abin karramawa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana sayyidina Umar ya kashe wannan munafiki da yayi wannan magana wacce take mai girma wannan kaman a takaice ta'aliki ne mawallafin wannan littafi yayi dangane da wannan misali na biyu na gazwatu banil musalib to zamu je ga misali na hudu a misali na uku kenan ko gazwatu banil musalib zamu je ga misali na hudu da ya kawo daga cikin misalai waɗanda suke nuna ko suke fito da yadda sayyidina Umar ke lazumtan annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace wa fi ghazwatil khandaq wa tusamma bi ghazwatil ahzab a ghazwatil khandaq wacce ake kiranta da ghazwatil ahzab gabanin mu karanta wannan misali da mawallafin littafin ya kawo wanda zai fito da lazumtar sayyidina Umar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma wannan yaki na Khandaq akwai bukatar mu duba wasu abubuwa da suka shafe ta dan mu santa wato mu san yakin a dunkule sai kuma mu zo mu duba wannan misali da wannan mawallafin littafi ya kawo abu na farko da ya kamata mu duba daga wannan yaki a takaice shine tarihin yakin Ghazwatul Khandaq ita Ghazwatul Khandaq an yi ta a watan Shawwal kamar yadda Ibnu Ishaq ya kawo shekara ta 5 bayan hijira wasu malaman tarihi kuma suka ce Abdul Qada aka yi yakin a shekara ta 5 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina to in mun kula zamu ga yakin na da sunaye guda biyu an kira yakin da Ghazwatul Khandaq kuma an kira shi da Ghazwatul Ahzab to me dalilin da yasa aka kira wannan yaki da waɗannan sunaye guda biyu kowane suna cikin sunaye guda biyun akwai sababin da yasa aka kira yakin da wannan suna din an kira yakin da Ghazwatul Ahzab saboda Quraishawa na garin Makka mushrikai kenan suna ta kokarin bin hanya da za su ga sun yanto hanyar kasuwancin su ai kaman dawon annabi garin Madina hanyoyin kasuwancin su sun fuskanci barazana duk lokacin da annabi ya ji tawaga ta fito dauke da dukiya na kasuwanci za ta tafi Sham tunda sai sun wuce ta jikin Madina sannan su tafi Sham annabi zai tura sahabbansa su je su dan firgita su kadan koda ba a kwace ba dai za a razana su kaga sai zama yanzu hanyar kasuwancin su ba ta da aminci ai dalilin ne ya haifar da yakin Badar annabi ya ji Abu Sufyan ya fito da dukiya mai tarin yawa zai ya tafi Sham shine ya ankarar da sahabbansa akan idan yana dawa aje a tare shi a karbe wannan dukiya din. Kaga annabi yana wannan ne na farko dan ya karya su a bangaren tattalin arziki. Sannan abu na biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan dan daukan fansan abin da suka masa shi da sahabbansa na rike dukiyoyin su da suka yi a garin Makka bayan sun yi hijira daga Makka sun dawo Madina. Sannan abu na uku, annabi ya nuna izzar musulunci da daukakarta. To wannan yasa sai suke ta neman hanyar da za su bi su ga sun gama da annabi sallallahu alaihi wasallam dan su yanta hanyar su ta kasuwanci, hanyar ta zama amintacciyar hanya. To shine suke ta nema, suna ga kuma kaman su ba za su iya ba. Ai an samu artabu tsakaninsu da annabi musamman a Badar, duk da yawa da suke tinkaho da shi, da dukiya da suke tinkaho da ita, da karfin makamai, da dawaki, da raquma, amma annabi ya tarwatsa su. An zo Uhud, suna ga kaman sun dau fansa, amma kuma sun ga annabi bai karaya ba. Aka ce a sake haduwa a Badar. Aka je Badar suka ki zuwa, kaga sun ji tsoro kenan. Annabi ya je yayi kwanaki ya tafi ya bar Badar. To haka dai gabobi daban-daban sai suke nuna fa cewar fa yanzu fa annabi fa kaman ya fi karfin su. To yanzu yaya za su yi, wata hanya za su bi wajen ganin sun yanta hanyar su ta kasuwanci, sun amintar da ita. Suna ga in iya su ya su ne bayan da suka iya da annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai suka yi wata dabara. Yanzu su bibi duk wani wanda shi ma yana jin cewa ya rike annabi a zuci, yana ga annabi ya zama masa kalubale a rayuwarsa, ko a garinsa, ko a zamantakewarsa, ko a kasuwancinsa, su je su haɗa kai da su, su haɗa ƙarfi da ƙarfe a zo a gama da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To wannan yasa suke ta bibiyan ƙabilu daban-daban. Kuma sai suka yi sa'a, Yahudawa sai suka amsa kirarsu. Yahudawa wanda annabi ya fitar da su daga garin Madina, Yahudu banin Nadir, sai suka amsa kirarsu. Su ma dama suna da tasu da annabi, tunda ai da suna zaune a garin Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kulle yarjejeniya da su, suka karya suka saba, annabi ya fitar da su daga Madina. To kaga yanzu suna jin haushin annabi ya fitar da su a Madina, na farko kenan. Na biyu, ai ba su fita da dukiyarsu ba, ta zama ganima wa annabi shi da sahabbansa. To yanzu suna so su koma asalin ƙwaryar garinsu, kuma suna ga annabi ya fi ƙarfinsu. Sannan ya za su yi su dawo da dukiyarsu da ta zama ganima ga annabi da sahabbansa? To tunda yanzu mushrikai na neman masu taimaka musu, sai suka amsa za mu taimaka muku, mu ma muna da tamu buƙatar. To kaga yanzu an samu ɓangarori guda biyu waɗanda suka haɗa kawunansu a kan aje a murƙushe annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa. To sai zama ba su taƙaita iyanan ba. Su waɗannan Yahuda tunda sun samu mushrikai suna da tunani irin nasu, cewa a haɗa ƙarfi da ƙarfe aje a murƙushe annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa, sai su ma suka fara bibiyan wasu da za a iya nemo su a zo a haɗa su su shiga cikin wannan taron dangi ɗin aje a yaƙi annabi. Yahuda sai suka tafi gurin ƙabilar Gatafan, suka ce mata suna neman ta zo ta haɗa kai da su, ta haɗa kai da mushrikan Makka aje a yaƙi annabi. In har ta yi haka, sun ɗau alƙawari za su ba ta rabin gonarsu ta kai bara, saboda gona ce ƙatuwar gona wacce baya ita wajen noman dabino. Wato sun musu alƙawarin wannan. To kaga yanzu an samu ɓangarori guda nawa, guda uku, ga mutan Makka, ga Yahudawa, ga ƙabilar Gatafan da Yahuda suka je suka kwaɗaitar da su suka amince. Sannan su ma mutanen Makka ba su daddara ba, duk wata ƙabila wacce takan iya fita ta yi faɗa, suka je suka yi ƙoƙarin jawo ta ta zo ta haɗa kai da su aje a yaƙi annabi, kamar irin ƙabilar Banu Asad. Mutan Makka sun jawo su sun zo sun shiga cikinsu, irin ƙabilar Banu Sulaim, irin ƙabilar Banu Murra, irin ƙabilar Banu Ashja, ga Ahabish, dama su kan suna cikin wanda suka kulle yarjejeniya tsakaninsu da mutan Makka, da ƙabilar Kinana. Waɗannan ƙabilu da na ambata, ƙananun ƙabilu ne na Larabawa, kusan ƙabilu guda shida. Na farko muka ce ƙabilar Banu Asad, ko sai kabilar Banu Sulaym na biyu kenan, na uku kabilar Banu Murra, na hudu kabilar Banu Ashja, sai Al-Ahabish, sai kabilar Kinana. Waɗannan kabilu guda shida sun hada kawunansu da mushrikan Makka Quraysh, kamar yadda kabilar Gatfan ta hada kanta da Yahudawa. To kaga yanzu mun samu bangarorin mutane daban-daban guda takwas. Na farko uwa uba mutan Makka Qurayshawa mushrikai. Na biyu masu rama mara musu baya Yahudu banin Nadir. Sai na uku wanda suka hada kai da Yahudawa kabilar Gatfan. To sai kuma kananun kabilu guda shida da na ambata wanda suka hada kansu da Quraysh. In an hada sun zama kabilu guda tara. To waɗannan duka suka hada karfi da karfe suka doshi Madina za su je su gama da Annabi. To wannan taro da suka yi, wannan dandazo da suka yi shine aka kira shi da Al-Ahzab, jama'a jama'a. Shi yasa aka kira yakin da Ghazwatul Ahzab, yakin Ahzab, wato runduna runduna ko tawaga tawaga wanda suka hadu suka zo don su murkushe Annabi da shi da sahabbansa a garin Madina. Allah madaukakin sarki da kansa ya kira wannan yaki da wannan suna a cikin surar da ya kira ta da wannan suna din, Suratul Ahzab ko? Ai Allah ya kira sura Sukutum da sunan wannan yaki. Sannan kuma Allah da kansa ya kira yakin da wannan sunan. Yace walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Allah yace walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, lokacin da mu'minai suka ga al-ahzab, jama'a jama'a, tawaga tawaga na mushrikai da Yahudawa sun zo dan su murkushe Annabi, su murkushe sahabbansa, me suka ce? Hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu, wannan shine alƙawarin da Allah madaukakin sarki ya mana, shine alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, ganin wannan dandazo da suka yi bai sa sun karaya ba, bai sa sun tsorita ba, sai ma ya ƙara musu imani, sannan ya ƙara sa su zama masu miƙa wuya da sallamawa wa hukuncin Allah madaukakin sarki. Suka ce hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu, Allah da manzonsa sun yi gaskiya. To wannan shine dalilin da yasa aka kira wannan yaki da Ghazwatul Ahzab, saboda an samu tawaga tawaga na wanda ba musulmai ba, cikin mushrikai da Yahudawa wanda suka hada kawunansu suka zo da nufin su murkushe Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da sahabbansa. Wannan dalili yasa aka kira yakin da Ghazwatul Ahzab kamar yadda Allah ya kira ta da wannan suna cikin Al-Qur'ani. To sai sunanta na biyu Ghazwatul Khandaq, me yasa aka kira ta da wannan suna? An kira ta da sunan Khandaq saboda lokacin da wannan tawaga suka yi dandazo suka taho garin Madina, gabanin su iso labari ya iske Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga sunan ayari ko tawaga mai tarin yawa wanda adadin su bai gaza mutum 10,000 ba, Annabi kuma duka da shi da sahabbansa ba su fi mutum 3,000 ba, kaga sun ninka su har sau uku har da dori. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shawarci sahabbansa, menene shawarinku, me kuke ga ya kamata a yi ga waɗannan dandazo al'umma da suka hada kawunansu suka taho don su cin mana? Tuntuni ai dama abin da ya hana su su galaba kan Annabi kansu ba a hade yake ba. Shi yasa musulunci da yazo sai ya hada kan musulmai, duk inda musulmi yake dan uwan juna ne da farin fata da bakin fata, da Balarabe da wanda ba Balarabe ba, akwai wanda ba Balaraba ba bakakin fata kuma suna tare da Annabi, irin su Bilal bakin fata kuma yana cikin na gaba gaba gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga shi musulunci bai san wai launin fata ba, a bambanci a launin fata musulunci bai sani ba, kawai inda bambancin yake mai takawa shine mafi daukaka, inna akramakum inda Allahi atqakum, in bakin fata ne to ya fi ku girma ya fi ku karamci gurin Allah, in shine ya fi kowa takawa ya fi kowa tsoron Allah madaukakin sarki. To Annabi sai ya shawarci sahabbansa cewa menene shawarinsu dangane da wannan dandazo kabilu da suka hada kansu suka nufato Madina da nufin su zo su cin mana, su zo su karya mu? To sai ɗaya daga cikin sahabban Annabi Salmanul Farisi, dan Farisi ne, shi ba Balarabe ba ne, yayi addinin nasaranci kuma yazo ya karbi musulunci yana daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya yabe su cikin alqur'ani wanda sun yi imani da annabin da aka aika musu kuma sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabe su a cikin alqur'ani can karshen suratu ali imran wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wama unzila ilaykum wama unzila ilayhim خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا kaga wannan yaboni Allah yayi ma ahlul kitabi sune wadanda suke ma abota littafi yahudu da nasara sun yi imani da manzannin da aka aika musu Isa da Musa kuma da annabi yazo ma suka yi imani da shi shine Allah ce inna min ahlul kitabi lamay yu'minu billahi daga cikin ahlul kitab akwai wanda suka yi imani suke imani da Allah madaukakin sarki وما انزل اليكم وما انزل اليهم sun yi imani da abin da aka saukan musu kuma sun yi imani da abin da aka saukan mana alqur'ani sun yi imani da injila sun yi imani da alqur'ani sun yi imani da at-taura sun yi imani da alqur'ani sai Allah yake bon su yake jinjina musu khashi'ina lillahi to Salman al-Faris yana cikin waɗannan mutane da Allah ke bon su cikin wannan aya na alqur'ani to sai ba annabi shawari yace ya rasulullahi ni ina ga shawarin da zan bayar arewacin Madina shine yake da sarari wanda in abokan gaba sun zo kai tsaye cikin sauki cikin nasara za su iya shigowa Madina amma ta gabas ta kudu ta yamma Madina tana cike da bishiyoyin dabino tunda za su zo da raƙuma da dawaki ba za su iya tsallakawa ba ga kuma gine-gine ta ina ne za su samu sauƙin shigowa garin Madina ta arewa ina ga aje ta arewa a toni katar rami ta yanda in sun zo ba za su iya shiga Madina ba Madina tana kewaye da bishiyoyi da gine-gine ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa kuma in mun toni rami in sun zo shiga Madina sai gagare su to wannan yace mun kasance muna amfani da irin wannan dabara a can yankin mu na Farisa to annabi sai ya karbi wannan shawari nasa yayi amfani da shi sai aka je aka fara tonon rami to wannan ramin da ake tona shi ake kira khandak rami to shi yasa aka kira yakin da ghazwatul khandak kaga kenan yakin ya cancanci a masa sunaye guda biyu a kira shi da ahzab saboda tawaga jama'a da suka hada kansu su zo su murkushe garin Madina su gama da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da sahabbansa sannan an kira yakin kuma da al-khandaq saboda ramin da annabi shi da sahabbansa suka tona a arewacin Madina wannan sune dalilai guda biyu da suka sanya aka yi wa wannan yaki laqabi guda biyu ghazwatul khandaq da kuma ghazwatul ahzab to abu na uku da zamu duba da ya kunshi wannan yaki gabanin mu je fito da bayani kan misali da mawallafin littafin ya kawo dangane da lazumta sayyidina Umar ga annabi sallallahu alaihi wasallam me ya haifar da yaki wannan yaki na khandaq wannan yaki na ahzab me ya haifar da shi kusan a bayanai da muka yi na baya lokacin da muke ambaton sababin kiran yakin da ahzab kusan zamu iya fahimtar sababin yaki din babban dalilin da ya haifar da wannan yaki ko kuma malamai sun ambaci dalilai guda biyu da suka haifar da wannan yaki mun yi ishara kan dalili duka dalilai guda biyu dalili na farko Quraishawa suna so su yanta hanyar su ta kasuwanci su amintar da ita daga kalubale da take fuskanta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda wannan hanya ta su ta kasuwanci tana fuskantar barazana duk lokacin da suka fita zai wahala su fita salin alin su je su dawo lami lafiya face sai sun haɗu da kalubale daga annabi da shi da sahabbansa wannan dalili na farko kenan da yasa suka yi tunanin gara su kawo ƙarshen annabi dan me dan hanyar su ta kasuwanci ta zama amintacciya sannan har ila yau daga cikin dalilan su na tunanin su kawo ƙarshen annabi suna ga matsayin da suke da shi kwarjinin su haibar su a idan sauran kananun kabilu na Laraba yanzu ta fara baya me yasa saboda yanda suke artabu da annabi ya cin musu kuma gashi annabi da shi da sahabbansa yawan su ba wani yawan azo a gani ba amma duk da haka sai kaga anan annabi ya karya su a can ya karya su kafin su karya annabi ɗaya sai ya karya su so biyu so uku To wannan yasa suka yi tunani gara su gama da Annabi saboda su dawo da martabarsu, su dawo da kimarsu a idan Larabawa, kwarjinin da suke da shi, haibar da suke da shi, su dawo da shi a idan Larabawa, kwarjinin da suke da ita da haibar da suke da ita su dawo da ita a idan Larabawa. Wannan yasa suka yi kai kawo wajen hada dandazo na kabilu daban-daban, suka kulle yarjejeniya tsakanin su da su saboda aje a gama da Annabi. Wannan shine sababin da ya haifar da yakin na farko, wato tunanin da Qurayshawa suka yi cewar ya kamata su amintar da hanyar su na kasuwanci na farko kenan, na biyu kuma su dawo da kimar su da ya zube, darajar su da martabar su da ta zuba a idan sauran kananun kabilun Larabawa ba zai yiwu ba sai sun gama da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yasa suka koma suke ta kokarin hada waɗanda za su taimaka musu wajen zuwa a gama da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine sababi na farko da ya haifar da yakin Khandaq, yakin Ahzab. Sababi na biyu kuma Yahudawa. Yahudawa kamar yadda na yi bayani a baya, Yahudu banin Nadir, Annabi ya fidda su daga garin Madina. Dama Annabi ya zo garin Madina ya samu nau'in Yahudawa guda uku. Akwai Yahudu banin Nadir, akwai Qaynuqa, akwai Quraiza. To Annabi ya fidda nau'ukan Yahudawa guda biyu, da Yahudu banin Nadir da Yahudu banu Qaynuqa. Saboda sanda Annabi ya zo Madina ya kulla yarjejeniya tsakanin su da wannan nau'ukan Yahudawa guda uku, akan ba zai cin musu ba, su ma ba za su cin masa ba, ba zai ci zarafin su ba, ba za su ci zarafin sa ba. Sannan in za a yaki Madina da shi da su duk za su hadu a maida martani. Kenan an kulla yarjejeniya tsakanin Annabi da Yahuda. To waɗannan su Yahuda ba a yarjejeniya da su, sai sun saba. Duka yarjejeniyar da suka yi da Annabi sai da suka bi suka warware. To da suka warware sai Annabi ya fidda su daga Madina, ya fidda banun Nadir daga Madina saboda ta warware yarjejeniyar da yake tsakaninta da Annabi. Qaynuqa ita ma Annabi ya fidda ita daga Madina. To su wannan Yahuda da Annabi ya fidda su a Madina sai suka tafi Khaybara. To amma suna jin haushin fidda su da Annabi yayi daga Madina. Sannan kuma bayan Annabi ya fidda su daga Madina, ai sun bar dukiyarsu ta zama ganima ga musulmai. Sannan sun bar gidajensu, to suna sha'awar su koma gidajensu a Madina. Sannan dukiyarsu suna sha'awar su dawo da ita, to suna neman dalili ko sababi da zai sa su koma Madina. Wannan yasa da suka ji irin tunanin mushrikai sai za ni tatar da muje, kaya ya tsinke a gindin gaba, a gindin Kaba. Shikenan su ma sai zamanto sun mafi mushrikan Makka kai kawo wajen ganin an gama da Annabi. Wannan yasa suka je suka kulla yarjejeniya tsakanin su da kabilar da muka ambata a baya, kabilar Gatufan, har ma suka mata alkawari in ta zo ta yi tarayya da su wajen yakan Annabi a Madina za su ba su rabin gonar su katuwa ko gonakin su manya-manya na dabino za su ba su rabi. To waɗannan dalilai guda biyu da muka ambata su ne suka haifar da Ghazwatul Khandaq ko kuma Ghazwatul Ahzab. Yahuda da suka tafi garin Makka sai suka je suna fatawawa mutan Makka, mushrikan Makka, suna cewa to ai ku abin da kuke a kai ya fi shiriya, ya fi zama daidai akan abin da Muhammad yake a kai. Sannan kuma in kun tashi fita yakansa 100 bisa 100 za mu taimake ku mu je a yaƙe shi, saboda su ma suna da tasu manufar. Shine Allah ambata mana cikin Alkur'ani, alam tara alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda minal ladhina amanu sabila. Allah yake bada labari, shin ba ku gani ba zuwa ga wanda aka ba su wani kaso na littafi, sun fahimci wani sashe na littafi, yu'minuna bil jibti wat taghut, suna imani da tsafi, suna imani da tagutu. Sannan kuma suna cewa kafirai mutan Makka, ai ku kun fi tafiya kan turba, kun fi shiriya akan Annabi shi da sahabbansa, haula'i ahda minal ladina amanu sabila. To sai suka hada karfi da karfi suka je suka yaki suka tafiya kan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a garin Madina. Waɗannan su ne sabubba guda biyu da suka haifar da wannan yaki na Khandaq ko kuma yakin Ahzab. Yakin yana da bayanai wanda yake mai tarin yawa, wanda kusan kamar lokaci ba zai ba mu dama mu fito da shi ba, amma dai a takaice kaga yanzu mun san yaushe aka yi yaki din.
sannan kuma yakin an kira shi da Khandaq, an kira shi da Ahzab, mun san dalilin da yasa aka kira yakin da waɗannan sunaye guda biyu, sannan kuma me ya sabbaba yakin, wannan shi ma mun yi bayani. Yanzu abubuwa guda biyu za mu yi ishara kansu, shi kenan sai mu tafi kai tsaye mu duba misali da shi ma wallafin littafin nan ya kawo da ke da alaƙa da wannan yaƙi na Khandaq ko kuma yaƙin Ahzab. Ita shi wannan yaƙi yana da muhimmanci sosai ga musulmai ta fuskoki da yawa. Fuska na farko, Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wa muminai, sahabban annabi kenan, irin minna da ya musu da wannan yaƙi. Faruwar wannan yaƙi, Allah ya musu minna mai girma. Allah ya ce, alladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum, ya ku muminai ku tuna gagaruman ni'imar da Allah ya muku a wannan yaƙi na Khandaq, yaƙi na Ahzab. Ija'akum junudun, lokacin da junud, runduna suka zo muku wanda suke masu tarin yawa, sun zo don su gama da ku, sun zo don su murƙushe ku. Allah ya ce, fa arsalna alaihim rihan, sai muka aika musu iska mai ƙarfi mai sanyi ta je ta gama da su. Wa junudan, kuma da mala'iku, kenan Allah ya ɗauka nau'ukan abubuwa daban-daban da za suka je suka tarwatsa wannan runduna da suka zo su gama da annabi shi da sahabbansa a Madina. Sai Allah yake cewa su tuna fa irin gagaruman ni'imar da Allah ya musu a wannan yaƙi na Khandaq, a wannan yaƙi na Ahzab. Lokacin da wannan runduna suka zo don su gama da Madina, Allah sai tura musu sanyi, iska wacce take ɗauke da sanyi, da kuma mala'iku su je su agazawa muminai, su agazawa annabi da shi da sahabbansa. Shine Allah ya ce, wa junudan lam tarawha, kaga wannan gagaruman ni'ima ce Allah ya yi wa muminai. To wannan malamai suna fito da ita daga cikin fa'ida da za a ɗauka ƙarƙashin wannan yaƙi da aka kira shi da Khandaq ko kuma aka kira shi da Ahzab. Har ila yau daga cikin abin da zai fito mana da ƙimar wannan yaƙi musamman a ɓangaren musulmai, Allah ya kira sunan sura su kutum da sunan yaƙin. Ai, akwai suratul Ahzab ko cikin Alƙur'ani. To Allah sai ya kira sura su kutum da sunan wannan yaƙi don a nuna mana yanda ta zamanto mai muhimmanci a rayuwar musulmai gaba ɗaya. Sannan abu na uku da zai ƙara fito mana da muhimmancin wannan yaƙi ga musulmai, Allah maɗaukakin sarki bayan ya kira sura su kutum da sunan yaƙin, ayoyi kusan guda 17 Allah ya yi bayanin yaƙin, ya yi bayanin gaɓoɓi daban-daban wanda za mu yi bayaninsa a taƙaice ba tare da mun faɗaɗa ba, tun daga kan aya ta 9 har zuwa kan aya ta 27. Ina ga ayoyi 17 ne ko, daga kan aya 20-27 a ɗaya da 9, 18 kenan, ayoyi 18. Yanzu 27 an ɗaya da 9, saura 18 kenan. Yanzu ayoyi 18 ne Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin wannan yaƙi, tun daga kan aya ta 9 har zuwa kan aya ta 27. Aya ta 9 ita ce, alladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wannan ita ce aya ta 9 a cikin suratul Ahzab. Tun daga kanta Allah maɗaukakin sarki ya fara bayani kan wannan yaƙi har zuwa kan aya ta 26-27. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير. أنا إتتي آية تأشرين دبوكي دا كان آية تشترى هزوا كان آية تأشرين دبوكي دا ألا أنا تبياني كان ياتي لي تونا ذيك أعرف تومانا دا مهمان جن ياتي غا مسلمي. Sai abu na hudu ko na ƙarshe, yaƙin da abin da ya faru a yaƙin ya ƙara wa muminai ƙarfin imani, kamar yadda Allah ya bayyana, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Lokacin yanzu kenan musulmai muminai sahabban annabi, lokacin da suka ga wannan dandazo ne imaninsu ya ƙaru, sun gansu ɗauke da makamai, ganinsu da makaman ne yasa imaninsu ya ƙaru? A'a, ai Allah madaukakin sarki ya musu alƙawari ai sun ce haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu ko Allah wannan shine a lokacin da suka ga Ahzab tawaga tawaga na mushrikai sai suka ce haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine alƙawarin da Allah ya mana shi da manzonsa to ne alƙawari ne Allah ya musu Allah ya musu alƙawari cewa in sun yi hakuri akan kunci da suka samu kansa a ciki zai kawo musu sauki inna ma'al usri yusra kaga ya alƙawari Allah ya dauka to yanzu gashi suna ganin kunci a gaban su suna ganin kuntata a gaban su kuma sun san ko shakka babu sauki da nasara zai zo baya to wannan ba zai sa dan sun ga mushrikai sun dandazon su sun zo sun suna dauke da makamai gasu da tarin yawa gasu da makamai masu hatsari makamai masu tarin yawa da dawaki da dukiya wannan ba zai sa wai su firgita ba saboda sun san Allah musu alƙawari bayan kunci akwai sauki to sai suka ce lokacin da suka ga wannan dandazo da wannan runduna dauke da makamai masu tarin yawa masu hatsari sai suka ce haza ma wa'adana Allah wannan shine alƙawarin da Allah mana ai Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma atikum masalul ladina khalaw min qablikum masafhumul ba'sa wad darra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib shin kuna tsammani yanzu za ku shiga aljanna cikin ruwan sanyi am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum abinda ya samu wanda suka gabace ku na kunci da kuntatawa da wahala da bala'i bai same ku ba a haka za ku shiga aljanna masatkumul ba'sa wad darra wa zulzilu sun wahala sun girgiza hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu har manzo da wanda suka yi imani da shi suna cewa yaushe ne nasara Allah za ta zo ala inna nasrallahi qarib ai nasara Allah tana kusa kenan duk lokacin da mu'minai suka samu kansu cikin kunci su san nasara za ta zo bayan kunci ko a yau in kun samu kanku cikin kunci ta hauhawan farashi to dole komin daren dadewa akwai sauki zai zo sauki yana nan tafi saboda ba a taba zama a yanayi guda Allah ya ce inna ma'al usri yusra tare da kunci akwai sauki to duk yanayi da mutane suka samu kansa a ciki na tashe tashen hankula na rashin tsaro na rashin aminci na hauhawan farashi na rashin albarkan kudi ko dukiya dake hannu to akwai sauki da saukakawa yana nan tafi ba za a zauna a wannan yanayi ba to shine alƙawarin da Allah ya musu wannan abu da suke ganin sa kunci da tashin hankali gare su ko shakka babu akwai sauki yana nan tafi to shine lamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasul wannan shine alƙawarin da Allah ya mana za mu samu kanmu cikin kunci kuma tabbas bayan kuncin akwai sauki akwai nasara ma wa'adana Allah wa rasul wa sadaqa Allah wa rasul kuma Allah da manzansa sun yi gaskiya wani alƙawari ne manzan Allah ya musu annabi shi ma ya musu alƙawari irin alƙawarin da Allah ya masa ya musu annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance wata rana a jikin ɗakin Ka'aba ya sa mayafinsa ya yi filo da shi sai wani daga cikin sahabbansa Khabbab bin al-Arad sai zo ya samu annabi ya ce rasulullahi muna cikin tashin hankali muna cikin kunci an musguna mana mushrikai sun hana mu sakat ka roƙa mana Allah mana Allah ka mana sassauci sai annabi ya tashi zaune idanunsa suka kada suka yi jawur sai yake cewa lallai mutanen da suka zo gabaninku mutum an kasance ana daukan kum ko kibiya ana suka tsakanin fatarsa da tsokarsa a samu kibiya a sa tsakiyar kansa a buga har sai ya dare biyu amma haka bai sa su sun bar musuluncin su ba bai sa imanin su ya girgiza ba yace na rantsa da Allah sai Allah ya cika hasken wannan addini har sai an wayi gari mutum zai iya tafiya daga garin Madina har ya isa Sana'a ba tsoron kowa sai Allah saboda aminci da za a samu inji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan kunci da kuke gani kuna cikin sa lallai nasara yana nan tafi nan gaba kar ku daga hankali kaga alƙawari ne annabi ya musu cewa za ku samu kanku cikin kunci kuma bayan kunci sauki zai zo za a samu nasara to shine lokacin da suka ga wannan kunci ya kurato su suka ga tawaga suna dauke da makamai masu yawa masu hatsari sai suka ce haza ma wa'adana Allahu wa rasulu Allah musu alƙawari in sun samu kunci akwai sauki akwai nasara sannan manzon Allah musu alƙawari in sun samu kunci akwai sauki akwai nasara sai suka ce haza ma wa'adana Allahu wa rasulu wannan shine alƙawarin da Allah da manzon sa suka mana kuma alƙawarin Allah da manzo gaskiya ne tabbas ne ba a sabawa wa sadaqa Allahu wa rasulu shi yasa maza da hum ganin wannan dandazo da suka yi bai kara musu karaya ko girgiza ko tsoro ko firgici ba illa imanan sai imani ya kara musu imani kan imanin su wa tasliman da kuma kara sallama wa hukuncin Allah madaukakin sarki to ayoyin qur'ani sun kakkasa ayoyin qur'ani da tazo tayi bayanin yakin dalla dalla a takaice daga kan aya ta 9 zuwa aya ta 11 ayoyi guda 3 an yi mana bayanin yakin a dunkule kaga wannan idan muka ce zamu tsaya sai mun yi bayanin sa dalla dalla ba mu da lokaci isasshe aya ta 9 ita ce muka ce allazina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana allahu bima ta'maluna basira wannan aya ta 9 ko sai aya ta 10 idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida wadannan ayoyi guda 3 an siffanta mana yakin a dunkule sai kuma aya ta 12 daga kan aya ta 12 zuwa aya ta 21 nan an yi magana kan matsayin munafikai a yakin da kuma yahudawa sai kuma daga kan aya ta 22 zuwa kan aya ta 24 an yi bayani kan matsayin muminai dangane da yaki din sai kuma aya ta 25 Allah yayi bayani menene ya faru karshen yakin sai aya ta 26 da 27 an bayyana yanda aka gama da yahudawa waɗanda suka saba alƙawari na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan bayani a dunkule kan yaki din wannan misali da muke so mu karanta shi da zai fito mana da yanda sayyidina Umar ke lazumtan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yakin Khandaq misali na 4 kamar zamu jinkirta bayanin sa sai Allah kai mu halka ta gaba saboda kuriyar lokaci wannan shine bayani dangane da ita wannan yakin mun san ta a dunkule mun san abubuwan da suka kunshe ta in Allah kai mu haduwa na gaba insha Allah sai mu karanta misali cikin misalai da suke fito da lazumtar sayyidina Umar ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin wannan yaki abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ya bamu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuben harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh